من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم جمعة تقص قوة رمضان هجرات الدبود نريه دود ثلاثين دأوكو كما أشرين دبقي قوة بقي شكرات الدبود يدقو مشابه تميلادية زام تاشي zamu ci gaba da karatun mu na tafsiri a cikin suratul an'am zamu tashi yau aya ta 74 a bi idnillah tambayoyi da aka rubuto yau ga su kamar haka na farko dai neman addu'a ne saboda bukata da yake da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya san wanda yake neman wannan addu'a wanda yake wannan ya san duk bukatun mu Allah ya biya mana bukatun mu baki daya wannan yace mahaifinmu ya rasu ya bar mu 20 mafi yawancin mu kananan yara ne don Allah muna roƙon addu'a akan wato addu'a tawa da ta mahalarta wannan karatu da cewa Allah ya ba mu ikon rike su kamar yadda babanmu ya kula da mu a lokacin rayuwarsa Allah ya kyauta bayan sa Allah ya baku ikon Allah ya zamanto gatan ku ya zamanto khalifan mahaifinku a cikin ku a ja hankalin wasu daga cikin mata da suke fita ba hijabi amma sai ka gansu da sharbi a hannunsu har waɗanda ba musulmi ba su zata sune musulmi na kwarai su dinga izgili ga addini rike sharbi daban rashin sa hijabi daban sa hijabi sahih bayan kasancewar alama ce ta addini kuma wajibi ne ai wajibi ne ga mace ta tsare tsiraicinta tunda Allah ya ce wala yubina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adan su sai abin da ya bayyana daga cikin adan wanda yake labudda ya bayyana shine kamar abin da ya zabanto bayan an rufe jiki da shi ko kuma kamar fuska da tafin hannu a bisa magana waɗansu daga a bisa sabanin tafsirin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan wajibi ne na addini shi kuwa rike sharbi ma ai zai iya zamantowa riya tunda bayyana ibada ne ita ko ibada so ake ya koyi yayin da mutum yake zikiri so ake ya koyi shi ba ya bayyana kan cewa shi ne zikiri bane saboda haka abin nan to ya zamanto kuma kan cewar an saba mu Allah na rashin hijabi kuma an saba ma Allah na yin riya ga kuma wani abu wata fuskar da shi wannan dan uwa ya faɗa shine kan cewa zai sa a rinka izgili da addini domin wanda ta dauki charbi din za a kan cewa kamar mai addini ce tunda abu ne wanda yake aikin addini ake yi da shi to sai ya zamanto cewar masu izgili da addini sai su ce to yanzu waɗannan su ne suke cewa suna addini bayan kuma an ga irin shigar da aka yi to kaga duk wannan yana daga cikin almunkarat da bai dace ba babban abu dai a kiyaye haddin Allah abinda Allah ya ce wajibi ne a tsare shi shine awwalan qabla kulli shay farkon tukuna mutum abinda zai tsare wajibi shine in mutum ya san ya samu soyayyar Allah abu da farko da zai kenan wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraftuhu alayhi bawa na bai samu kusanci na ba bai nemi kusanci da ni ba inji Allah da abinda yafi soyuwa a gare ni bisa abinda na farlanta masa shi sanya sutura mai fitirce al'aura ta mace farilla ce to da kan tana samun in tana neman kusancin Allah ta so mai yin wannan tukuna kafin komai tambaya ta biyu yace dan Allah muna to muna neman addu'a a wajenka da sauran al'ummar musulmi saboda yawa shekara ɗaya kenan da kuma malamin mu wato Malam Rabiu Al-Afghani ya kai sai muna roƙon Allah ya fitar mana da shi kuma Allah ya zama gatan iyalinsa da ya bani da ya bari kuma Allah ya kare sauran malaman sunna gaba ɗaya amin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya farraja mana duk wanda yake cikin wato al-ma'sur wanda aka tsare shi ba da haƙƙi ba sannan ya ce da Allah ina so a yi wa iyaye wa'azi a kan su kula da iyayensu da su kula da 'ya'yansu amma iyayensu ya rubuta su kula da 'ya'yansu musamman mata ta hanyar ilimi da sauransu ina son mu sani cewa idan ka kula da mace guda daya kamar ka ilmantar da kasa ne baki daya, kuma ina so a jawo maza kunne akan su kula da matayensu domin amana ne Allah ya ba su, kuma abin tambaya ne a gare su. Ya Allah ka kare mana malaman mu, amin. To na farko dai wa'adi ga iyaye kan kula da mata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya jarbe shi da bashi ƴaƴa mata sai ya tsaya ya tarbiyance su, ya kula da tarbiyar su, to zai kasance tare da ni a cikin aljanna. A wani hadisin ya ce idan mutum Allah ya bashi mata uku ya kula da tarbiyar su zai shiga aljanna, in ya bashi mata biyu ya kula da tarbiyar ƴaƴa mata biyu ya tsaya ya kula da tarbiyar su zai shiga aljanna. To iyakar nan ya tsaya, to shine yake cewa wanda daga cikin masu ruwayar hadisin yana cewa da an tambaye shi kan mace ɗaya din ma zai ce zai shiga aljanna. To kuma yake karfafa wannan da hadisin da na ambata na farko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda aka jarabe shi da wani abu da zuriya mata sai ya kyautata tarbiyar su, tunda yake bi shay'in min hadhihi albanat, da wani abu daga cikin waɗannan mata. Kaga shay'in din nan hatta guda ɗaya ta shiga ciki, idan mutum ya kula da tarbiyarta to zai kasance ba wai zai shiga aljanna ba gane, kawai zai kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Saboda haka wannan wato kun ga nuna mana ne irin muhimmancin tarbiyar mata da addinin musulunci ya sanya, kuma babbar tarbiya ita ce tarbiya ta ilimi na addini. Babu abinda zaka bama a yara tarbiya da shi irin tarbiyar ilimi ta addini, musamman kuma mata, domin kamar yadda tace haka din ne, kamar yadda mai tambaya ko shi ko ita ya ambata cewa aka ilmantar da mace ɗaya kamar an ilmantar da al'umma ne, saboda ƴaƴa za ta ƴaƴan nan ma kuma su zo su yi ƴaƴa, saboda haka sai ga tarbiyar ta tafi. Shi yasa ake so a kula da tarbiyar a ƴaƴa, musamman mata a cikin mata daga cikin su. Sannan kuma abu na biyu da aka nemi a jawo kunnan, a jawo hankalin ƴan uwa akai shine kula da matayen aure, saboda matsayin su amana. Idan muka kula da muka yi la'akari da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na hajjatul wada, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin nan aka kira shi hajjin bankwana, domin sai da yace la'alli la ahujju ba'da ami hadha, la'alla bazan sake wani hajji ba bayan wannan hajji, yace a sanar da mutane daga ko ina, saboda haka aka haduwar da ba taɓa yin kamar ta ba a tarihin addinin musulunci tun farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Iyakacin ganinka za ka gani iya ganinka, inda ana zai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya hau kan tudun Dhul-Hulaifa, ya ce za ka ga mutane gaba da baya iyakar ganinka wanda suka fito za su yi hajji tare da shi. To banda kuma wanda suka so daga sauran sassa na duniyar musulmi suka zo Arafa, to a wajen wannan babban taro Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin shika-shikan abubuwan da ya yi huduba a kansa wanda kowa daga cikin musulmi zai ɗauka ya isar ga mutane kan cewa ga hudubar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan muhalli mai girma, a wannan rana mai girma, ranar babbar sallah yawmal hajji al-akbar, wanda da yake yi sai da yake cewa ayyu yawmin hadha, wani rana ce wannan, wace rana ce wannan, suka yi shiru har suna tsammanin zai ambace ta da wani suna ba sunanta ba, suka ce ranar babbar sallah ce, yace ayyu shaharin hadha, wani wata ne wannan, suka yi shiru suna tsammanin zai ambace shi da wani suna ba sunansa ba, yace ba watan Dhul-Hijja bane watan hajjin ku, suka ce shine, yace ayyu baladin hadha, wani gari ne wannan, har suna tsammanin zai ambace shi da wani suna, yace albalad, suka ce albaladul haram, Makka gari ne alfarma. To sannan sai ce fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun fa hurmatu yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi balad, yace istawsu bin nisa'i khayr, cikin jumlan abin da ya faɗa shine yace istawsu bin nisa'i khayra, ina muku wasici na yin alkhairi tare da mata. Fa innakum akhadtumuhunna bi ahdillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, domin kun rike su ne da alƙawarin Allah, kuka halatta alaƙar auratayya da su bi kalimatillah, da kalmar Allah, da kalmar Allah da ta halatta muku wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, an halatta muku sauran waɗannan daga cikin mata, wannan ita ce kalmar Allah da ta halatta aure, saboda haka ba wai aure ba zaman a zo a zauna bane, ba zaman daduro bane, ba zaman kawance bane, ba zaman saurayi da budurwa bane, zama ne na addini. Zama na addini shine zaman da aka sanya ma kowa haƙƙi. Kai kana da haƙƙi akan matarka, ita tana da haƙƙi akan ka. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, suna da haƙƙin a kyautata musu kamar yanda suke da haƙƙi, su kamar yanda haƙƙi yake a kansu, kansu kyautata. Shi yasa Ibn Abbas yake nakan so ni ma nema matata ado, saboda ma'anar wannan aya, tunda Allah yake su ma suna da haƙƙin a kyautata musu kamar yanda muke da haƙƙi su kyautata mana. Sai yake yana yakan so shi ma ya matarsa ado. Amma sai kaga mutum idan ya zo gida sai dai ya zauna daga shi sai soci, idan zai fesa turare sai idan zai tafi abin nan hira da abokansa, ko kuma zai tafi neman wani auren. Amma ita ta gida ba ta da haƙƙin wato ya sa mata turare ta ji ƙanshin turaren nasa, in abinda zai na ƙarshe in zai fita, wato fesa turare sai in zai fita shine abu na ƙarshe da zai. Duk wannan ya ɗaya daga cikin wato rashin ba ma matan da suke cikin gida ɗin ƙima, na waje ita ake hangowa da ƙima. To wanda yake wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce, zaman nan da ake yi zamani na ibada. Wannan ya kamata mu fahimta, awwalan wa qabla kulli shay, zamani na ibada, kuma za a tsitsiye mu a tambaye mu akan wannan. Allah zai mana tambaya akan dukkan wani mai haƙƙi da Allah ya rataye haƙƙin sa tare da wuyan. Saboda haka a kula da haƙƙin mata, a kula da haƙƙin mata, saboda miskine ne su, sun tsara kansu akan tsayawa da kiyaye haƙƙinka, ba inda suke tafiya. Sun yi biyayya ga mazajensu, sun tsare al'aurarsu, sun tsare mutuncinsu, sun rufa maka asiri, sannan kai kuma babu wanda wato zaka nuna ma wato mummunan ɗabi'a ce su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi, wanda ya fi ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku kyautata ma iyalinsa. Akwai hikima a cikin wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin duk wanda zai kyautata ma iyalinsa sai kari ne, sai mutumin kirki, wanda zai iya kyautata ma sauran mutane. Domin idan har domin iyalinka su ne baka shayinsu, baka yi musu mujamala, baka yi musu riya, ka san wani zai cika alkawari ya kyautata dan a ce mutumin kirki ne. Ai wannan mana akwai ɗabi'a ahlus sunna, mana akwai mutumin kirki, duk yana yi ne saboda yana ganin kace kada ya bata, kada ya rashin kirki a rinka zagin sa, ana ganin sa kullun a cikin sawun farko har ga cewa shi mutumin banza ne. Amma iyalinsa fa, iyalinsa bai damu ba. Saboda haka idan ba mutumin kirki bane sai ya nuna musu sharri, sai ya nuna musu shegantaka, sai ya nuna musu kan cewa shi fa tantiri ne. Amma yayin da ya tsayaye ma kansa linzami kan ya kyautata ɗabi'arsa, ya kyakkyawar ɗabi'a hatta ga iyalinsa, to wannan shine zai kyautata ɗabi'a, shine zai kyautata wa sauran jama'a ɗabi'arsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahli, wanda ya fi ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku kyautata ma iyalinsa, wanda zai kyautata ma iyalinsa to zai kyautata ma sauran al'umma. Shi yasa mu yi kokari mu mujahada wajen kyautata musu, kuma idan muka yi abin zai alkhairin zamu ganshi, za mu gan shi a cikin rayuwarmu, za mu gan shi a cikin tarbiyyar yaranmu. Sannan ya ce ni mai yawan bin karatuttukanka ne, amma akwai wani mummunan zunubi da nake aikatawa, nake fatan a taya ni da addu'a domin na kasa dainawa. Bismillahi rahmanir rahim. To Allah ya yi maka, Allah ya yi maka. Amma wato ya kamata ka binciki alaƙarka da iyayenka, ka binciki alaƙarka da iyayenka, ka binciki haƙƙoƙin mutane da suke kanka, dan ɗaya daga cikin abin da yake sa Allah yake gaggauta uquba ga mutum a nan duniya shine zalunci in ya shiga cikin haƙƙi, musamman kuma haƙƙin iyaye. To kuma mummunan uqubar da zaka gani a nan duniya shine Allah ya jarbe ka da saba masa, ya zamanto ya hana ka tuba. Wannan ita ce babbar uquba da Allah zai maka a nan duniya, ita ce fitina a cikin addini. Saboda haka ka binciki wannan, sannan kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi maka afiya, Allah ya baka lafiya daga wannan, Allah ya baka aminci daga wannan mummunan hali, ya amintar da mu ga baki ɗayan mu daga saba masa. Wannan yace Allah ya yi wa ƴar uwata rasuwa, shin akwai wani aikin alkhairi da zan iya yi domin sadaukar da ladan zuwa gare ta bayan addu'a? Eh, za ta iya mata sadaka. Kuma sadaka daga cikin mafi kyawu shine sadakar shayar da ruwa, in Allah ya baka dama ka haƙa rijiya, in zaka iya haƙa rijiya ta burtsatse shi yafi, in ba ta burtsatse ba kuma ko rijiya ce wanda yake mutane za su zo su rinka ja da guga, wannan sadakatun jariya ne a gare ta, ko ka dasa mata bishiya, ko kai mata hajji, ko kai mata umra, ko ka je ka gina ka siyo alqur'ani, ka sanya a masallaci, ko ka kai makarantar islamiyya wanda mutane wanda za a rinka karantawa ana samun lada, duk waɗannan sa daga cikin sadaqatul jariya. Ita sadaqatul jariya da mamaci zai yi ma wani da rayayye zai ma mamaci, bai tsaya akan yaya ba, ba sai yaya ne kawai idan suka yi sadaqatul jariya za a samu ladan ba, kamar yadda yake ra'ayin waɗansu malamai. Akwai daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan wannan, wanda yake shine ra'ayin al-Imam Shawkani. Wannan ra'ayin marjuhi ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam itlaqi yayi aw sadaqatun idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salat sadaqatin jariya, ya ambaci sadaka jariya, sadaka mai gudana, bi kayyade ta ba, wannan mutlaq ne. To duk wanda ya kawo wani taqyidi sai da dalili, babu kuma dalili akan wannan taqyidi din. Saboda haka abinna kowa dan uwa zai iya ma yar uwarsa, uba zai iya ma ɗansa, ɗa zai iya ma ubansa, ko ya ma jikansa, ko ya ma kakansa, duk wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da lada zai kai ya zuwa gare shi. Sannan kuma wannan dama su ɗin ne, ko addu'a, ko ilimi. Ɗaya daga ciki shine idan ya zamanto kan cewa ta yi wani aiki na ilimi, idan ita malama ce ta yi wani aiki na ilimi ko ta ɗan rubuta wani littafi, kai kokari ka yaɗa wannan littafin, sai ya zamanto ka sa wato aikin wanda duk suka karanta littafin suka amfana da shi, ladan zai kai zuwa gare ta. Kuma sannan ashan akan yi mata niyya ta musamman kamar sauran salloli na farilla, a bata da niyya ta musamman, bata daga cikin al-nawafilul muqayyada, ta daga cikin al-nawafilul mutlaqa, nafila ce mutlaqan, wanda lokacin ta shi yake tahdidin ma'anarta, lokacin da shi yake taqyidinta. Idan kai nafila bayan sallar isha, to ta zama to qiyamul layl, in a cikin ramadan ne ta zama to qiyamul ramadan. Saboda haka baka buƙatar yin wata niyya. Na'am, bata buƙatar wata niyya ta musamman, kace nayi niyyar ashan ko nayi niyyar tarawih, ba sai kai ba. Idan kai idan kawai kai niyyar nafila mutlaqa, kai intirafi ya zuwa gare ta. Saboda haka da zaka zo ko tahiyatul masjid ce kai, idan bayan sallar isha ce ka shigo masallaci sai tahiyatul masjid, za a kirga ta a cikin ta daga cikin qiyamul layl. In ramadan ce za ta zama a cikin qiyamul ramadan. Saboda haka wannan tana daga cikin annawafilul mutlaqa, wanda ba ta buƙatar wato niyya ta ayyananna, hatta a wajen wato matabar Shafi'i da Imam Ahmad da suka wasa'a a babin nawafil, da su suka fi wasa'awa. Imam Malik ya kayyade dukkan nafila ba wanda ake yi mata niyya ta musamman illa wato sunna muakkada ko radiba. Sunna muakkada ita ce witri, ita ake maniyya muayyananna, ko kuma sallar roƙon ruwa, ko sallar idi, ko sallar kusuf, sallar zazzabin wata, su ne ake ayyana niyyarsu, saboda sunnoni ne muakkada a wajen Malik. Sai kuma radiba ita ce raka'atayil fajr, ita ana buƙatar a ayyana ta, saboda ta sha bamban da sauran nafilfili waɗanda suke a sawa'un ratibai da ba ratibai ba. To amma Shafi'i da Imam Ahmad sun ƙara akan wannan da as-sunanur ratiba, raka'a sunna wato raka'a biyu ko hudu da ake kafin sallah azhar, tana buƙatar ka ayyana ta a wajen su. A wajen Malik ko bata buƙatar ta ayyi. Haka dalika raka'a biyu bayan sallar magharba tana buƙatar ta ayyin a wajen Shafi'i da Ahmad. Haka raka'a biyu bayan sallar isha zaka tana buƙatar ta'yin a cikin wato suna daga cikin as-sunan ar-rawati. Amma sauran hatta su a wajen su duk suna daga cikin as-sunanul mutlaqa, an-nawafilul mutlaqa, wanda ba ta buƙata niyya, ba ta buƙatar niyya ayyananna. Sannan menene hukuncin wanda yake yin aiki da takardun wani ba nasa ba, alhalin kuma shi asalin mai takardun ya sahale masa da yayi aiki da su takardun? Wannan yana daga cikin gishu, amma ba za a ce wannan aikin da yake yi haramun yake ci ba, amma ya yi gishu, laifin na nan na haram. Amma tunda aikinsa da ya yi aiki ne ake biyansa akan ƙodagon da ya yi, kuma ƙodagon da ya yi yana yi ne a bisa haƙƙin da aka ba shi. Allahumma illa a cikin hali guda ɗaya, idan ana da sharadin cewa wannan take da take nuna kwarewar sa shi ko ba shi da kwarewar kamar likita ne yaje ya karbi ta shi ba likita bane yaje ya karbi ta dun wani likita aka dauke shi aiki saboda haka yaje ya so ba sai da mutane yana kashe su to anan wajen sai ya biya diya kuma dukkan kudin da yace haramun ne dukkan kudin da yace anan wajen haramun ne amma idan yana da ahliyar ko ya karbi ta din aka je kuma aka yi masa interview kuma yace to yana da laifin gishu da yayi saba ma Allah da ya ha'inci al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci jama'a laifin ha'incin daban amma aikin da yake yi wannan ba za a ce haramun bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu daga cikin wannan yace al mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawba yadu zur me daukan abu ba nasa bai rinka ado da shi kamar me sanya tufafin ƙarya ne a cikin sa yana yawo da su ya hana irin wannan hatta wato shine wato hatta a cikin abinda ma ake ganin kamar babu komai kamar kishiya ta rinka cika baki tana cewa mijinta yayi mata kaza bayan bai mata ba sai ita ma tana cikin wannan kalabi sati saubai zo wanda ya bada takaddun shi kuma wanda ya bada takaddun shi kuma ya taimaka akan saban Allah shi ma yana da laifi tunda Allah ya ce wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan kada ku hada kai ku taimaki juna akan laifi da zalunci wannan an hada baki da shi an zalunci al'umma domin wannan shaidar alama ce ta kan cewa wannan yana da ahliya wanda yake kuma ba shi da ahliyar yaje ya nemo ahliya ne in kuma ya mutu shikenan wanda ya mutu marfu anhu alqalam shi babu laifi amma wanda yayi shine yake da laifin kuma wannan ai yana daga cikin sakaci na hukuma ma a ce mutum ya mutu kuma ana ta yawo da takaddun sa saboda rashin kula kenan me ya matsayin waɗanda idan za su faɗi wata magana wadda sun sani cewa sako ce amma sai su yi istighfari kafin su faɗa sannan kuma sai su faɗi maganar wannan ai wasa suke ne ya istighfari ba halatta maka yake ba istighfari yana zuwa bayan kayi ne a bisa kuskure innama at-tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim tuban da Allah yake karba shine wanda ya tuba bi jahalatin bi sabauta ya manta ko kuma ya sha'afa ko kuma sha'awa ta masa karfi ya saba ma Allah ta dauke hankalinsa thumma yatubuna min qarib sannan su tuba daga kaga aka ce thumma amma baka ce kai istighfari sannan kai sabo ba ai istighfarin kamata yayi tuna maka kan cewa kada kai shin akwai wasu dokoki da sharuɗa da shari'a ta tanadar da mutum zai kiyaye idan ya ajiye gemu ai to in ka abin nan sunna ne ajiye gemu kuma kamar yanda yake na tsafta ana son shi ma gemun ka rinka tsaftace shi annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana taje gemun sa saboda kai ma ka rinka taje shi kada ka rinka barin gemun ka kamar abin kamar kwarkwata na yawo a fuskar ka rinka tajewa in Allah ya bawa mutum kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in Allah ya bawa mutum gashi ya karrama shi a duk da yake hadisin ya zo akan gashin kai ne za a iya kiyasin gemu akan sa tunda shi ma dai duk yana daga cikin jamal yana daga cikin wato a kyan fuska duk da yake wadansu suna gani yanzu kyan fuska shine a aski shi Aisha tana rantsewa take na rantse da wanda ya kawata maza da gemu kaga wanda suke akan fitra kenan wanda suke akan fitra kenan mata mumine kenan ba matan zamani ba da idan ka je neman su da gemu sai to inde ba za ka aka gemun nan baka daina zuwa gemu shine kawar namiji kamar yanda mace take sanya jambaki take shafa fura ta sha tozel ta shafa lalle a hannunta sai ado da wannan awman yunashu fil hilya an tashe ta a cikin wannan adam sai ta yi ne za ta ji ta cika shi ko namiji a cikin asalin halittar ta adam sai yake in ya cire wannan to shine ya zamanto ba shi da adam amma aka ce a aske gashin baki to shi gashin baki ba ado bane sunna ce tace a aske kuma akwai hikima a cikin aske gashin baki kaga ba a ce a sha tsafta saboda yanzu an san yadda mutane al'adar a Larabawa take ba su da isasshen ruwa saboda hakan aka zo da ruwa kwano ne ko madara haka za a rinka bayarwa shaka bani to idan mutum gashin bakinsa ya zo ya rufe to irin ya cika fuska ɗin ya rufe leɓa kaga in yana sanyawa sai ga gashin ya haɗu da madara ko ya haɗu da ruwa wataƙila akwai ɗan sauran majina a ciki wani kuma yana jira sai an bashi kaga shikenan sai ya ji amai ka haramta masa da kuma ƙura'e duk akwai irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi daga cikin khisalul fitra ihfa'ul shawari wato rage gashin baki kuma ya nuna yanda ake yi wata ran Mughira bin Shu'ba ya zo da gashin bakinsa tuli sai ya ɗauki aswaki da ke aljihunsa ya sa aswakin ya ɗauki aska ya daddatse masa kan aswakin yanda zai zamanto aswakin ya je daidai saman shatan leɓarsa wanda yake nuna kan cewa abinda ake so kenan ba wai a share shi ga baki ɗaya ba kamar yanda ƴan Hanafiya suke yi share shi ga baki ɗaya Imam Malik ya ce musula ne wani ya daga cikin canza halitta wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah ya ce yana daga cikin musula saboda haka idan mutum zai aske gashin ba zai rage gashin baki ba ya aske shi tas ba ga baki ɗaya ya rage shi yanda dai aƙalla shine shatar saman leɓe ya bayyana to saboda haka idan mutum wani yana daga cikin wato kula da khisalul fitra yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan jemin ya fito mutum ya aske akwai wani rangwame da shari'a ta yi masa to a zahiri dai ba a ce a aske jemin ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ifa'ul lihya wato a cika ta kuma ana sifanta sallallahu alaihi wasallam da cewa jeminsa tamla'u sadrahu yana cika kirjinsa saboda yawa amma an rawaito daga fi'ilin waɗansu daga cikin sahabbai suna rage jeminsu kamar Abdullah ibn Umar ya kasance idan ya yi hajji ko umra idan ya zo ya aske gashin kansa to kuma sai ya damƙi jeminsa abinda ya wuce damƙa guda na jemin sai ya aske shi kamar haka ai mai tsawo ne damƙa guda fa amma mu kai sai ka ga wato so ake sai an a ɗan bashi kamar ɗan fensil kaɗan haka a ce dai kaddai a ce ba a yi ba waɗansu malamai sun shaddada wajen aske gemu sun ɗauke shi yana daga cikin ayyukan yana daga cikin fasikanci kamar yadda yake a masabar Imam Ahmad waɗansu kuma ba su shaddada ba suna ganin kan cewar yana daga cikin wato idan dai mutum ya suna istinadi daga wannan fi'ilin na Abdullahi ibn Umar kan cewar wannan zai iya halatta wa mutum kan ya rage tsawon gemu domin ya zamanto ta babin wato kyautata shi da tsabtace shi da kuma gyara shi amma al'aula barinsa shi ne ya fi saboda zahirin hadisai da suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam na kan cewa ifa'un lihya akwai wani kuɗi da ake rabawa idan an yi mutuwa ne hukunci a shari'a ban san wannan kuɗin ba ban san irin sai ka yi bayani wani irin kuɗi ne wa kuma yake rabawa sannan a san su sannan a san hukuncinsa amma idan kamar kace kuɗi da ake rabawa an yi mutuwa idan garatutan wanda ya mutu ne fa aka bashi kaga ba za ka ce halawun da ne kai sadaka ta malamai masu addu'a in an sadaka ce aka bashi babu laifi in sadaka ce aka bashi babu laifi amma in jinga ce aka yi aka ce zo su yi sauka za a biya su kowane izifi ga abinda ake biya to wannan in sun ci haram wannan a ba su sadaka babu laifi in su zo sun yi addu'a aka ba su sadaka saboda talaucinsu da buƙatarsu babu laifi in suka yi wannan ba da sharaɗi ba amma in sharaɗi ne aka yi aka ce ku zo ku yi addu'a za a biya ku to addu'a ibada ce ba a biya saboda ibada kaga ta zama tuma ga baki dai addu'a ma ba za ta karbu ba tunda an yi ciniki aka yi wannan kuma ciniki baya shiganta na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين
الله تعالى يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر كتنا يا رسول الله يا عند إبراهيم يقول ما أبنس آزر سنن سكينة أتتخذ أصناما آلهة shin ka riƙi gumaka su zamanto iyayen giji inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ni ina ganinka da kai da mutanenka kuna cikin bata wanda yake mabayyani wannan kista ce ta wato abul anbiya'i ibrahim uban annabawa salawatullahi wa salamuhu alai kuma wanda yake shine jagoran hanifawa wato wanda yake jagoran tauhidi wanda aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tauhidi irin tauhidin ibrahim annabi Ibrahim a wannan makami yana yin wa'azi ga ubansa kamar yadda Allah ya fassala wa'azin nan ya an kawo shi a dunkule amma Allah a cikin suratu Maryam ya fassara wato ya yayi bayani warawara na wa'azin da annabi Ibrahim ya mahaifinsa واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا ما سوى أبي دا واتو me yasa yake bauta ma abinda baya ji baya gani baya ba kuma ba zai iya cutar da shi komai ba ba zai iya wadatar da shi komai ba yayi masa wa'azi da kada ya bi shaytan cewa kenan wannan ibadar da yake yi shaytan yake bauta ma shi yasa yake la ta'budu shaytana kada ka bauta ma shaytan domin duk wanda yake bauta ma wani gunki duk wanda yake bauta ma wani ba Allah ba to shaytan yake bauta ma dan shaytan ne ya zayyana masa ballantana ma kuma gumaka su mutanen annabi Ibrahim mutane ne waɗanda suke bautar taurari da falaki ilimin tauraro daga wajen su yake saboda suna da itikadin kan cewa taurarin nan su ne suke gudanar da har taurari da burjin su da inda wato matafiyar su fulukin su galaxy din su sune waɗanda suke gudanar da duk abin da yake faruwa a bayan ƙasa idan suka fada wani bahalli to wani babba zai mutu ko kuma wata sarauta za ta samu ga wani ko kuma wani arziki mai yawa wani zai samu kuma ya danganta da wane ne ya dace da wannan lokaci ranar haihuwarsa ta dace da wannan saboda haka ba wai taurari tafiyar su bisa wato Allah ya gudanar da su bane a duk motsin da suke yi to wani abu zai faru a kasa da wannan motsin nan shine dalilin dukkan wani tasiri da yake faruwa a bayan kasa shi za ka ga mutane suna itikadin wannan kaga kowa ya ce ya san tauraron sa wanda aka haifa daga ranar kwanan wata kaza zuwa kwanan wata kaza to tauraron sa sunan sa kaza idan lokaci kaza ya zo ga irin abin da zai same shi kullum ma suna fada yau wanda yake da tauraron sa kaza yau zaka zaman to ranar ka rana ce mai farin ciki kai shirin samun wani alheri mai yawa kai shirin kaza akwai wanda yake kullum kafin ya fita sai ya ja karanta wannan horoscope din masu karatun astrology kasan ya daga cikin ilimin da ya zo daga cikin mutanen annabi Ibrahim suna bauta ma waɗannan gumaka waɗannan taurari kuma suka yi wuraren bauta domin bauta musu har yanzu waɗanda aka je aka haƙo wato a Habara wato daular ta Babila wanda a kusan nan annabi Ibrahim ya rayu a cikin Iraq akwai an haƙo gari wanda yake irin matattakaran da ake takawa a je wajen ɗaya daga cikin wajen wannan bautar ina jin na rana ne dan shine babba ita ce babbar a ciki matattakala ce wajen hawa wajen 300 da wani abu kafin ka cimma wannan to sun yi musu wuraren bauta wanda a ranar suke zuwa a lokacin da dukkan kowane tauraro yana da nasa wajen bautar akwai ranakin da yake a lokacin da yake bayyana da kuma a ranakun da yake ranar bayyana sa rana ce ta sa'a akwai ayyukan da akwai abubuwa da suke na bauta a gare shi za su sanya tufafi ayyanannu za su yi hatimi irin hatimin da kake gani ana yi ana sa ayoyin alkur'ani da sunan Allah da sauransu ai dai hada gaskiya da ƙarya ne wannan hatimin din yana daga cikin abubuwan na ilimin taurari din kowane tauraro da nasa hatimi sannan akwai turare na musamman da ake sawa ga wannan rana don idan suka yi suna fatan wato abubuwan da ake fata na wannan alkhairi a wannan rana za su samu ba kuma za su samu waɗansu daga cikin su suna ganin ba taurarin ne suke da iko ba a wasila ne ya zuwa ga Allah to saboda kasancewar taurari ba sa bayyana sai da rana saboda haka sai suka yi musu gumaka kowane tauraro yana da gunki da aka sassaka wanda aka sanya shi a cikin wajen bautar dan ya zama to kan cewa ba sai sun bayyana da daddare ba taurarin ko watan sannan za a yi musu a'a da rana ma za a iya zuwa ga gunki nan wanda yake shine a maimakon ka kamar yanda mutanen annabi Nuhu wanda su ne suka fara yin shirka su kuma shirkar su daga wato bauta ma bayin Allah ne salihai da aka yi dauki hoton su aka mai da su gunki sai aka rinka bauta musu ana cewa wannan bautar hiya lati tuqarribuna inda Allahi zulfa ita ce za ta kusantar da su a wajen Allah to su kuma sai suke bauta ma ababen bauta ba Allah ba da suke sama amma su ma aka yi musu mutumin timi aka mai da su gumaka a doron kasa ake bauta musu saboda haka kuma ka su san daga annabi Nuhu sai annabi Ibrahim duk da yake a cikin duk da yake ana cewa annabi Hud da annabi Salihu suna tsakanin su to amma a cikin annabawa manzanni wanda shirka ta bayyana ana malamai suna cewa annaba wannan wanda shirka ta bayyana a zamanin su annabi Nuhu shine na farko wanda mutane suka bar tauhidi a zamanin sa kuma shirkar su shirka ce ta bauta ma gumaka da asalin su bayin Allah ne dake doran kasa su kuma mutanen annabi Ibrahim suka bauta ma gumaka da asalin su iyayen giji ne dake sararin samaniya to da annabi Ibrahim da annabi Ibrahim yayi ma mahaifinsa wa'azi wanda yake wannan shine haƙƙin kowa kan ya kebance mafi kusanci da shi da yi musu wa'azi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wa anzir ashirataka alaqrabi kai gargadi ga danginka waɗanda ke mafi kusanci da kai saboda haka ya tara su yace ya bani abdul manaf ya bani abdul muttalib ya bani hashim bi ya tara su fa amma wa khassa har ya dawo yace ya Fatima binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Safiya binti Abdul Muttalib ya kira su babbannin sa da gwaggwannin sa inni la ugni ankum min Allah shay'a ba zan wadatar da ku komai ba a wajen Allah hatta taqulu la ilaha illa Allah har sai kun ce la ilaha illa Allah kaga ya kira su ya gaya musu shine a lokacin nan Abu Lahab ya tashi ya karkada diga sai ce tabban laka sa'ira al-yawm ali hada jama'atana tir da kai wato hannayenka sa halaka kauran rayuwarka gabaki ɗaya kada ka wato kada ka taba rabauta a rayuwarka dan haka ne ka tara mu shine Allah ya saukar da tabbaje da abi lahab wa tab to annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi wannan umarni shi yasa kaga farkon wanda suka yi imani da shi sallallahu wasallamu alaihi mutanen gidansa Khadija da Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Haritha sune mutanen gidansa Khadija matarsa Sayyidina Ali dan babbansa wanda yake shine ya rene shi a gidansa yake tamkar kansa sannan Zaid maulansa baransa Zaid ibn Haritha wanda yake koshi tare da shi kida Zaid ibn Muhammad ma ake ce masa sune suka fara imani da shi sallallahu wasallamu alaihi to haka ake so ka zamanto ka gyara gidanka kafin ka je wani waje kuma haƙƙin farko na ihsani ga ƴan uwa sada zumunci shine ka gaya musu gaskiya ba suna zaune cikin saban Allah ba kai kuma dai ai abin nan kana ganin idan Ramadan ya zo ka tura musu da abin nan da gero da sukari shikenan ka sada zumunci amma kuma kana da sani kana da kuma ikon kai nasiha kuma za a ji daga wajenka musamman kai ne ba da gero da sukari ka gan kai magana za a ci kuma sai kai shiru ba kai ba to wannan yana daga cikin ha'intar ƴan uwa ka ha'ince su ranar alkiyama za su zo ce maka yanzu kai ka san abinda muke ba daidai bane ko sau ɗaya ba kai mana nasiha ba kada kai irin wannan halin ka ce za ka yi irin cewa a to ai kowa abin nan kowa ta fita fice shi yanzu in ka ce za ka shiga cikin harkar mutane sai a ce ka fi iya yi da sauransu a'a ba iya yi bane haƙƙin Allah ne to a cikin wannan abinda yake wannan makami na annabi Ibrahim abinda yake koya mana kenan kuma kaga ka duba ka gani wajen wa'azin yace inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ina ganin ka da kai da mutanen ka a cikin bata mabayyani shine ka bayyana ma mutum cewa a cikin bata yake wanda ke a cikin wannan akwai tausayawa duk wanda zaka kira shi yana bukatar ka nuna masa tausayi kuma farko kaga kamar yanda yazo a suratu maryam abinda annabi Ibrahim ya so mai shine ce masa inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ilmi da bai zo maka ba ni ya zo min dan haka ka bi ni wato ya ka nuna hujjar abinda zai sa a bi zancen ka shine kan cewa ka san abinda shi wanda kake kira bai sani ba نعم
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال يا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
الله تعالى أشن وانا آية تفرقو دمك كرنتا وإذ قال إبراهيم لأبيه أوزرا آزرا أكوي واتو أبند يكي روسا مجنر وانسو واتو سوني معلمان شيئا لستيشي ور واتو باب واندقى تكن أنباوا دمها يتنسي كسن شي كاتر سبودة في إنكارن a hadisin da yazo na cewa Abu Talib bai mutu musulmi ba, wanda yake hadisin ya sahihi a cikin sahih Muslim. Wannan hadisi suna cewa wai azara din nan babban annabi Ibrahim ne, ba mahaifinsa ba. Wannan khilafu zahir, sabanin zahiri ne, kamar yadda yazo a cikin sahih Muslim cewa ranar alkiyama, a cikin sahih Bukhari kai ranar alkiyama annabi Ibrahim zai ga mahaifinsa Azar yana da alamar kaskanci da kura ta bumbule shi. Annabi Ibrahim zai ce masa, ban ce maka kada ka saba min ba, sai abin sai mahaifinsa ya ce masa, to yau ni ko ba zan saba maka ba. Sai Annabi Ibrahim ya ce, ya Ubangiji na, kayi min alkawari cewa innaka la tuhzini yawma yub'athun, ba za ka kunyata ni ba ranar alkiyama. Wace kunya ce tafi wannan kunyar cewa ga mahaifina an mayar da shi abu nisantawa daga rahamarka? Sai Allah ta'ala ya ce, ni na haramta aljanna ga kafirai. Sai a ce, Ibrahim dubi ƙarƙashin ƙafarka. Sai ya duba sai ya ga wato alhanzir, wato mugun dawa, an mayar da shi sifar mugun dawa, sai a kama shi a jefa cikin wuta. Wannan sai ya zamanto ya cire wannan hananar da ke tare da shi na mahaifinsa. Wato shi sha'anin Allah jalla wa ala, sai dai a sallama masa. Abinda duk yayi shine yake da iko akan komai. Shi yasa lokacin duk irin abinda annabi Abu Talib ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin da yayi da bai musulunta ba, Allah ta'ala ya ce masa, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, ba ka shiryar da wanda ka so. Allah yana shiryar da wanda Allah shine yake son shiryar da wanda ya so. Allah ba ka shiryar da wanda kake so, Allah shi yake shiryar da wanda ya so. Shi yasa in mutum ya karanta fa'alun lima yurid, Allah mai yin abin da ya so, sai ka ji tsoron Allah. Yana yin abin da ya so, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, ba a tambayar Allah mai yasa kai kaza. Abinda duk ya tabbata a cikin nassi cewa haka Allah yayi, to sai mu sallama. Sai mu sallama tare da tabbatar mu da annabawa martabar su. Rashin duk wani abu da zai kawo idaya ga annabi, kowane annabi ne daga cikin annabawa. Ba za mu yi dariyar keta ba ko mu yi wani abu wanda yake zamanto na idaya ne ga wani daga cikin annabi, saboda abin da ya zo a cikin nassi ko na Qur'ani ko na hadisi dangane da abin da ya danganci makusanta na dangane da abin da ya kusanci ya danganci makusanta nasa. Allah ta'ala ya ce, wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard, kamar haka ne, kamar wato yanda muka nuna ma annabi Ibrahim hujjojin mu dinnan, haka muka nuna ma Ibrahim malakutas samawati wal ard, mulki na sammai da ƙasa. Al-malakut wato abin siga ne na mubalagha, wato ana nufin girman mulki, wato girman mulkin Allah da ke cikin sammai da ƙasa. Wali yakuna min al-muqini, domin kuma ya zamanto daga cikin masu yaqini. Nan da aka kawo wali yakuna, da aka kawo wawu dan a nuna cewa Allah ya nuna ma annabi Ibrahim malakutus samawati wal ard, domin abubuwa da dama daga ciki, li yakuna min al-muqini, dan ya zamanto daga cikin masu yaqini. Akwai sauran abubuwa din, amma mafi girma, mafi muhimmanci shine dan ya zamanto masu yaqini. Al-yaqin shine ilimi, shine al-ilimi wanda yake babu shakka a cikin sa, kasan abu 100%. yayin da kaje ana ta bamu labari ana ta baka labari akwai Ka'aba kana ta ganin hoto har abokin ka ma wanda yaje umra ko yayi hajji zai kawo maka ga hoton sa kana gani da Ka'aba amma yaya zaka ji yayin da kaje kan cewa yau gani ga Ka'aba ita ce a gabana akwai sauran shakka babu sauran shakka to wannan shine ake cewa ka sami yaqini to haka Allah ya ba mu annabi Ibrahim yaqini ya bashi kuma da me ya bashi wannan yaqinin a nuna masa malakutar samawati wal ard halittar sammai da kasa dan ya tabbatar da gaskiya a bisa yadda take to wannan yake nuna mana kan cewa ilimin annabawa shine yake ba da yaqini ba ka samun yaqini da zato ko da bincike yaqini dangane da sha'anin Allah da wahayi ake samu ba yadda zaka samu yaqini dangane da sha'anin Allah ta hanyar falsafa ko ta hanyar karatun falsafa ko ta hanyar bincike ba zaka je laboratory ka samu wannan bayanin ba hanyar kadai da zaka samu yaqini shine ta hanyar wahayi shine kadai ta hanyar wahayi mutane suna ganin kan cewa ilimin science ilimi ne na yaqini to waɗanda ba suke shigegi a cikin ilimin science shine zasu ga muku wannan amma duk wanda ya shiga cikin ilimin ya san kan cewa babu yaqini a ciki inda da yaqini da al'umma malamai na physics ba za su yi shekaru 400 ba suna kan aqida suna kan bayanin da Newton yayi dangane da ka'idar abinda yake gudanar da wato tafiyar taurari da tafiyar abubuwan da ke sararin samaniya abinda ake cewa gravitation shekara 400 aka yi tsakanin Newton har sai da tukuna zuwa Einstein sannan aka rusa wannan nabi aka gane kan cewa ashe duk abu ma a cikin kuskure shi amma da yaqini ne kuma yanzu ana kan abinda Einstein din yake ana daukan kan cewa kamar yaqini ne yanzu kwanaki ba da dadewa ba wani bincike da aka je aka yi a Italiya akan sanya waɗansu abubuwa a cikin karkashin ƙasa a cikin wani katon abu da aka yi da yake tafi da wato iska a tafiya mai tsananin nisa yana nuna kan cewa hatta ma abinda shi Einstein din yazo yayi na nazariyarsa wanda ake cewa E equals MC squared wannan abin na relativity shi kansa yanzu yana cikin an sanya ayar tambaya mai girma ana shakka a kansa to sannan yanzu ake cewa abin da yasa na kawo wannan zance saboda mutane da dama akan sha'anin ganin wata suna ganin kan cewa lallai ya kamata yanzu tunda ilimin science ya nuna ya kamata mu daina bata lokacin mu koma abinda science ya faɗa kawai mu dauka mu to akan abin da ya faru na ganin watan wannan shekara ni na bincika bayan abin da naji mutane suna faɗa dan a wajen taro wani ya tashi ya faɗa cewa a wannan shekara ba zai yiwu za a yi duban fari na wata ranar Alhamis 29 ga watan Sha'ban wanda ya dace da wanda ya dace da 19 ga watan 7 suka ce ba zai yiwu a ga wata ba a ranar saboda haka Ramadan ran 30 ran Asabar ne kawai dan ba zai yiwu a ga wata ba suka faɗa a cikin taro fa ba kunya kuma sai gashi da na bincika a cikin internet sai gashi ana cewa watan nan za a haife shi ranar Alhamis karfe 5:24 na safe zai yi tafiya ya wuce rana tunda ka ga an haife shi karfe 5:24 yana gaban rana to idan ya tafi a Makka rana za ta riga shi faduwa idan rana ta fadi karfe 7:17 a karfe 7:14 rana za ta fadi shi kuma wata zai fadi karfe 7:21 tsakanin su 6:00 suka ce ba zai yiwu a ganshi ba amma mu nan kafin rana ta fadi sai gashi an sanar a Saudiya an ga wata kuma su sun ce ba zai yiwu a ganshi ba ranar dan tsakanin faduwar rana da faduwar sa 6:00 ba zai yiwu a ganshi ba saboda haka suka ce ba zai yiwu a ganshi ba sai gashi an ganshi kuma ma wannan nan su cewa suka yi ma gabaki ɗaya ba zai yiwu a ganshi ba to idan har aka ganshi idan har ya zamanto 6:00 ne tsakanin sa da faduwar rana awa 2 gaba da mu yayin da aka yi awa biyu minti nawa ne zai zama to tsakanin faduwar wata da faduwar rana kafa da minti 6 ko sama da minti 6 sama da minti 6 wannan ai abu ne na hankali duk da yake ba za ka iya lissafin ba minti nawa ne amma ka san idan can ya zama to minti 6 ne bayan awa biyu dole tafiyar za ta dar ƙara rabuwa saboda haka zai yiwu a ganshi anan ko ba zai yiwu a ganshi anan ba to amma gashi waɗannan har suka yi ikirari doka ce saboda suna ganin ilimin nasu yaqini ne kuma da za su tsaya su bincika abinda su masu yin waɗannan abubuwa na ilimi suke faɗa ba ɗan shigege bane don ku kula akwai bambanci tsakanin malami da shigege a cikin ilimi zaka samu masu wannan su na farko ba physics bane ba physics ne sun je sun karanta a internet an faɗa kamar irin waɗanda suke ɗan bada labarin science ne ba ɗan science din bane amma ɗan bada labarin science saboda kace su nuna maka cewa su sun fi su sun fi mai science din ilimi da imani da science din to raka inda science din bai kai ba su sai su kai shi inda Allah bai kai shi ba to abin da yasa na kawo wannan kenan babu yaqini su ma kansu abin da suke faɗa na lissafin taurari din ai na lissafin tafiyar wata ba yaqini bane azzannu rajih ne zato ne mafi rinjaye a gare su to ita kuma shari'a bace da wannan zannun rajih bace da a tabbatar da wannan hanyar ta tabbatar da zannun rajih din batun da zato ne kuma malamai suna sanya ka'ida wani zato bai fi wani zato karfi ba zatanka bai fi na zatan karfi ba sai dai in kawo wata hujja daga waje to tunda nasu zato ne na duba ma zato ne saboda haka wanda shari'a ta yadda da shi zatan da shari'a ta yadda da shi zamu ji zatan da shari'a kuma bata yadda da shi ba ma ba kawai ta yi shiru ne a kansu ba ta yi ibtihalin ta ce ba ta yadda da shi ba yace la inna ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsub ba ma yin hisabi na tafiyar na tabbatar da ganin wata asharu hakaza wa hakaza to saboda haka wannan a bayan wannan musani kuma kan cewa yaqini dangane da sha'anin sifofin dangane da sha'anin Allah da sifofinsa a wajen yana daga cikin ilimin annabawa sai a wajen annabawa za a samu wannan ilimi kuma shine Allah ta'ala ya ba mu annabi Ibrahim Allah yake muka nuna mu annabi Ibrahim malakutar samawati wal ard kuma a cikin wannan yana nuna mana kan cewa wato a cikin malakutar samawati wal ard a cikin halittar sama samai da kasa a ciki za mu samu ayoyi da zasu kai mu da zasu kai mu ga sanin Allah da zai karfafa yaqinin mu amma ba za mu san sifofin Allah ta kawai duba halittar sama da kasa ba amma za mu samu hujja mai karfi da zaka tabbatar mana kan cewa Allah gaskiya ne kuma wahayin Allah gaskiya ne sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq zamu nuna musu ayoyin mu fil afaqi asassa shine ka duba sassan sama da kasa dan ka gansu wa fi anfusihim da kuma a cikin halittar su hatta yatabayyana lahum annahu alhaq hatta ya bayyana gare su kan cewa alqur'ani gaskiya ne daga cikin ganin ayoyin sararin samaniya malakutus samawati wal ard gare mu zamu sami yaqini akan cewa alqur'ani gaskiya ne to Allah ya ba mu annabi Ibrahim ilimi na yaqini akan cewa akan wato Allah rububiyyarsa da kuma uluhiyyarsa falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaba yayin da dare ya rufe shi wato da dare yayi ra'a kawkaban te yaga tauraro ba ayyana mana wani tauraro bane ya zo da shi a sigan nakira waɗansu malaman tafsiri sun ce mushtari ne waɗansu sun ce zahara ce wannan ba shi da alaka baya daga cikin wanda saninsa yake da muhimmanci shi sa alqur'ani bai faɗa ba sai kawai yace ya ga tauraro domin abinda ake so shine masu yi ai ibtalin aqidan masu imani da taurari da cewa suna da tasiri a cikin halitta qala hadha rabbi sai yace wannan shine ubangiji na to anan malamai sun yi sabani me annabi Ibrahim yake me Allah yake nufi da fadin sa cewa annabi Ibrahim ya ce wannan shine ubangiji na waɗansu suka ce ma'ana wannan ya zo masa ne lokacin yana saurayi bai san hakikanin menene gaskiya ba sai ya ce to ga tauraro shine ubangiji na wato kenan annabi Ibrahim ya ɗauka tauraro shine ubangijinsa wannan magana ce batila saboda ta saba da sunnar Allah tare da annabawa walaqad atayna ibrahima rushdahu min qabl Allah yake mun ba mu annabi Ibrahim shiriyar sa tunda kuma fitra ai tana saba wannan kullu mauludin yuladu ala fitra ina fitrar take saboda haka ba zai yi ba annabi Ibrahim ya ce wannan shine ubangijin sa alal haqiqa cewa bi san wani ne ubangijin sa ba dan kowane mutum an halice shi a jibilla sa cewa ya san Allah shi yasa Allah ta'ala ke ta kul a fillahi shak qalat lahum rusuluhum a fillahi shak manzannin suka ce musu shin akwai shakka a cikin Allah babu shakka a cikin fitra ta dukkan mutum magana ta biyu kuma malamai suka ce hadha rabbi ma'anasta tanazulan wato wannan shine ubangiji na ya gaya musu ta fuskar wato muhawara da yake da mutanansa tunda muhawara ce yake yi kamar yadda can a ƙarshe ake cewa watilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi wancan abinda muka ambata ita ce wato hujjar mu da muka ba mu annabi ibrahim akan mutanansa ba akan kansa ba inda wato da yace hadha rabbi wato yana muna yana nazar ne yana tunani ne cewa shin haka ne da wannan sai ya zamanto cewa da sai Allah ya ce atainaha ibrahim ala nafsihi hujjar Allah ya ba mu annabi ibrahim akan sa dan ya binciki kansa amma da yace atainaha ibrahim ala qaumi ya nuna kan cewa mujadala yake da mutanansa saboda haka sai ya ce hadha rabbi yace musu wannan shine ubangiji na wato tanazulan ma al khasm kamar in kana musu da mutum kace to na sallama wannan din shine ubangiji na to ka zo tare da ni idan shine ubangiji na mu tafi zuwa ga mataki na biyu waɗansu kuma suka ce a'a ma'anarsa hadha rabbi fi za'amikum wannan shine ubangiji na a cikin riyawarku kuma kusan dai kariban na magana ta biyu din ko kuma da istifhami a hadha rabbi yanzu wannan shine ubangiji na kamar yanda Allah ta'ala yace afa immita fahumul dakhilun afa immita ay afahumud dakhilun idan kai ka mutu su masu dawama ne kaga sai aka kawo ta da tigar ba kawo ta da tigar istifham ba amma maganar istifhami ake tambaya ake in kai ka mutu su masu rayuwa ne tunda ayar zahirin ayar shi cewa yi afa immita fahumul khalidun in kai ka mutu su masu dawama ne ka san kuwa ba haka ake nufi ba in kai ka mutu ya rasulullah su masu dawama ne ba haka ayar take nufi ba ayar tana nufin in kai ka mutu ya rasulullah to su masu dawama ne akwai istifham saboda haka uslubi ne na larabci saboda haka da yace hadha rabbi ai hal hadha rabbi in kuma a bisa tsaye ma'anan ne hadha rabbi fi zamikum a cikin riyawarku kamar yanda yake cewa Allah ta'ala yake cewa wa yawma yunadihim aina shuraka'i qalu adanna yayin da Allah yake kiran su yace ina ababan tarayyar da ake da ni kaga ai fi zamikum tunda shi Allah bai da cewa su shuraka ne gare shi ba wala mu'mini suke da cewa shuraka ne gare shi ai a cikin suriyawar waɗanda ake mukhataba da su su kafirai Allah yake ce musu aina shuraka'i ai fi zamikum wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan ka duba kaga wato ubangijin naka da ka zamanto mai lizimtar bautarsa kaga ai ilaha wanzur ila ilahika fi za'mika ubangijin naka a cikin takariyawa duk wannan saboda haka uslubi ne na alqur'ani na larabci larabci ya kunshi irin wannan saboda haka ash-shahid annabi ibrahim ba tsayawa ba shakkaye ba ya tsaya yayi tunani har ya kai ya zuwa ga ganowa cewa tauraro ba ubangijinsa bane Allah ne ubangijinsa annabi ibrahim bai taba shakka ba saboda haka abinda waɗansu suka gina akan wannan cewa wannan asali ne na cewa ba za ka san Allah ba sai ka yi shakka sannan kai tunani kai bincike sannan ka san Allah wannan kuskure ne in kana so ka san Allah ka je ka karanta wahayi ka gaskata annabi sai ka san Allah amma ba ka je kai shakka ba ka ce to kai kana shakka wai su haka fuske cewa wai ko kai musulmi ne to imanin ka bai yi ba sai ka dawo tukuna ka tsaya check kai shakka kai shakka akan Allah to idan kai shakka akan Allah sai ka so ma tunani to yanzu a ce babu Allah a ba a ce babu Allah to yanzu a ce Allah bai aiko annabawa ba in Allah bai aiko annabawa ba ta ya za a yi san shi kai ta yin wannan har sai ka yi amfani da kwakwalwarka da tunaninka har ka gano gaskiyar Allah da gaskiyar manzanni wannan kuskure ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma wanda daga cikin musulmi ku shakka ba kafin ku yi imani bal Allah ta'ala cewa fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu ambota da gaskiya sai Allah amma shakka ai jahilci ne saboda haka duk wanda yace wanda ya kafa hujja da wannan akan cewa annabi Ibrahim yayi shakka sannan yayi tunani har ya kai ya zuwa ga wannan sani kuskure ne wannan abinda yake magana a bar dogaro wanda yake shine abinda malamai suka rinjayar irin su Al-Hafiz Ibn Kathir a cikin tafsirin su da sauransu shine kan cewa annabi Ibrahim yayi munazara da mutanen sa yayin da dare yayi sai ya ga tauraro ya nuna musu cewa to wannan shine ubangiji na a wajen ku ko falamma afala yayin da tauraron nan ya buya قال لا احب الاتين نتي توني فبا انا سان اوبنجيدين با انا سان ابن بوتار دزي زمانتو يو بايا شان با انا سان ماسو بو با انا سان ماسو بويا دومين idan ya buye wajen wazan je idan ya buye wajen wazan je shi yasa kaga Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangane da bayyana sifar Allah inna Allah la yana wala yanbaghi lahu an yana Allah baya bacci ko bai tantance Allah ya bacci ba dan idan ya zamanto yayi bacci bai zamanto al-qayyum ba ran da kake buƙatar sa kuma ya zamanto ran nan yayi bacci ko buƙatar ba za ta zamanto kan cewar an yi jinkiri ba ya zaki to kaga shine ai la uhibbul asilin in kenan to kaga wannan ai wato al-aql as-salim hankali wanda yake lafiyayye zai tabbatar da wannan annabi ibrahim yace la uhibbul asilin falamma ra al-qamara bazigan yayin da ya ga wata bazigan abayyana ya wato abayyana ya fito ya hasken sa ya cika qala hada rabbi yace wannan shine ubangijina tunda daga cikin su wata yana daga cikin jinsu abubuwan da suke bauta ma qala la illa falamma afala yayin da shi ma ya bata wata ya fadi qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin to wallahi idan dai ubangijina bai shirye ni ba hakika zan kasance daga cikin mutane waɗanda suke batattu wato ya nuna musu kan cewa kenan su batattu ne kuma kan cewa abinda suke a ciki idan ba Allah ne ya shirye shi ba su ma ya shirye su to tabbas kuwa sun tabbata a cikin bata har abada wato annabi ibrahim yayi musu ta'ribi da batan su a mataki na biyu domin wannan ya fi la uhibbul atilin abinda yasa ya zamanto ya kai ya zuwa ga wannan shine cewa dukkan mai rigima mai jayayya da shi a hujjar farko ta ishe shi amma da ya zamanto kan cewa har yanzu bai sallama ba da ya zo mataki na biyu to sai ya nuna masa abinda zai sanya shi zai cikin cewa to shi fa akan fata yake kaga a farko bai ce shi batacce bane tunda yayin da zaka gaya mutum kai a cikin ko ta'aribi zaka yi masa jirwaye ne da kamar wanka tunda da ce ko batattu bane sai ya ce zan zamanto cikin batattu wato kenan su batattu ne kenan wato kana cewa mu batattu ne kenan kaga dai bai fada ba shi ni dai ban ce ba to amma da a matakin farko ya fada sai ya zamanto kan cewa a lokacin nan ba za su sallama masa ba amma da suka ci gaba da ai munazara har suka kai mataki na biyu to yayin da yayi musu ta'aribi yayi musu jirwaye da kamar wanka akan cewa su akan bata take to wannan zai sanya wadansu su soma tunani ya kamata fa mu duba la Allah fa akan fatan nan muke falamma ra ash-shamsa bazighatan yayin da yaga rana ta fito ta wato hakkenta ya yadu ya bazu qala hadha rabbi sai yace wannan shine ubangijina hadha akbar wannan ma shi yafi girma dan a wajen su rana ita ce dukkan to a cikin dukkan wato al-aflak din rana ita ce babba ita ce babbar gungin ita ce wanda aka yi mata wajen bautar nata a can saman wannan matattakalar falamma afalat yayin da ta buya ta fadi qala ya qauni inni bari'un mimma tushrikun to anan wajen sai yace ya mutane na hakika ni mai barranta ne daga abin da kuke shirka da shi anan wajen sai ya bayyana musu kan cewa shirka suke yi ba Allah suke bauta mu ba tunda kaga a cikin wannan ya nuna kan cewa tun farko annabi ibrahim ya riga ya san kan cewa mutanen sa sun san akwai Allah amma suna shirka da shi ne kuma abin da yake so ya nuna musu shine shirkan nan wato bata ce saboda haka ba wai yana shakka kan bai san ubangijinsa bane kuma kaga shi yasa wannan shine matakin da yayi tare da su a wajen abin da ake ce ma wato arba dan an raba mutanen annabi addinin annabi ibrahim din kashi biyu akwai wato arbabul hayakin sune wanda suke da sila mubasharatan tare da su waɗannan taurari da rana da wata akwai kuma waɗanda suke ashabul ashkhas wanda suke musu mutumin tuni suke bauta musu su ba bi kyale waɗannan wannan manhajin nasu ba su kuma me yayi musu shine yaje rusa su kaga shine a cikin suratul anbiya Allah ya faɗa kan cewa musu a kiran da yayi musu a walaqad atina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun menene waɗannan guma kan waɗanda kuke lizimtar bauta a gare su kaga su waɗannan me yayi musu faja'alahum judadan illa kadiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un sai ruguza su ya mayar da su wato ya mayar da su gaba wato gaba la'allahum ilayhi illa kadiran lahum sai babban la'allahum ilayhi yarji'un dan su dawo zuwa gare shi nan ma yi amfani da wata wato hujja ta hankali saboda haka mataki ne na munazara da annabi ibrahim yayi tare da mutanen sa to yayin da ya zamanto kan cewa ya nuna musu rana ya nuna musu tauraro da wata da rana duk ya nuna musu rashin kyautuwar su da rashin cancantar su ga zamanto ababan bauta saboda ba su da kayuniya, ba su da istiqlaliya, su kansu musayyarun karkashin tashirin Allah take, tunda ko su kansu horarru ne, to da haka wanda ya horar da su shi ya cancanta abota masa. Shi yasa kage ayi istidlali da dalilin al-uful, don wannan shine dalili mafi karfi da yake nuna kan cewa ba su da kayuniya, wato ba su tsaya da kansu ba, su kansu horarru ne a karkashin umarnin, a suna gudana ne a karkashin umarnin Allah, su fito su fadi, ba su da ikon su ci faduwa. Akwai randa rana za ta ce ita ba za ta fadi ba, dole sai ta zauna awa 24 ba za ka taba ganin wannan ba. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ardha hanifa wama ana min al-mushrikin. Sannan yace ni hakika na fuskantar da fuskata, ai ma'ana wato na fuskantar da ruhina a cikin wato soyayya da ibada, ya zuwa lilladhi fatara as-samawati wal-ard, ga wanda ya kage halittar samai wal-ard halittar kasa, ya kawo da wato fatir, ya sufanta Allah da al-fatir, wanda yake shine wanda ya halitta ala khilafi la ala misalin sabiq, ba akan wani misali da yaje ya gano ya kwafo ba, ba ai wata saman ba, Allah yaje ya gano yanda ake yazo yayi ta. Ka duba dukkan abinda mutum yake yi, za ka ga halittar Allah yake korayo. Yanzu ina kun san robot ai ko mutum da ya takamar ɗaya daga cikin takamar ɗan zamani, ilimin zamani shine yayi robot machine, wato mutum na inji wanda za a sanya shi kawai abin da yake daure abin nan, a daure kwalaba ai mutum, wani kuma kawai abin da yake yi abin nan spana yake daurewa, yake daure inji, za ka gansu a cikin irin masana'antar yin motoci ta Japan, za ka gansu da yawanci, za ka gansu da tashi da sifar mutum, za ka ga sun yi shi, ayi su da hannu kuma ayi su watakila suna tafiya har ma kuma da kai, ba za mutum ba zai taba yin wani abu ba sai a bisa wato wani abu daga cikin halittar Allah da ya gani ya fako. Allah shine al-fatir, shine wanda yake halitta la wato ba akan misali da ya gano a waje ya zo yake kwaikwaya ba, to shi yasa annabi Ibrahim ya wannan yake fatir, wanda ya kagi halittar samai da kasa, wanda daga ciki hadda ita rana da wata da taurari, hanifan ina ne karkata ga barin dukkan addinai na ƙarya da kuma dukkan wata aqida wanda take tabbata, wama ana min al-mushrikin, kuma ni bana daga cikin masu shirka da Allah. Wannan shine wato tauhidi na annabi Ibrahim, wanda aka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kansa, kuma shine al-fitra, wanda Allah ya halicci mutane a kansa, dukkan wani wanda Allah ta'ala ya halitta ya halicce shi akan fitra, na kan cewar wato shi mai karkata ne ya zuwa ga tauhidi, mai bari ne ya zuwa ga shirka. To wannan shine munazarar annabi Ibrahim da ya tare da mutanansa wajen tabbatar da tauhidi ta hanyar kafa hujja da wato halittar Allah ta'ala a cikin sama da ƙasa, kuma a cikin waɗannan ayoyi, a cikin halittar Allah akwai ayoyi da suke nuni ya zuwa ga tauhidin Allah, wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid, a dukkan wani abu na halittar Allah akwai aya da take nuna kan cewa Allah shi kadai ne. To yanzu kaga abubuwan da yawanci akwai daga cikin malamai wanda suke kokarin bincike a cikin wannan, suna duba irin abubuwa da ilimin science ya tabbatar, abubuwa da ilimin science ya bayyana na ilimi wanda Al-Qur'ani yayi ishara ga waninsa. To akwai waɗanda suke gaggawa su fassara Al-Qur'ani da science, wanda yake waɗansu waɗannan za su tunyata, saboda yayin da science din ya zamanto an karyata abinda science ya faɗa, to za a karyata Al-Qur'ani ne, bayan kuma ka fassara Al-Qur'ani da science, amma za ka yi istinasi abinda science ya tabbatar, abinda science ya bayyana, idan kamar sai zo a cikin Al-Qur'ani wani sai ya baka istinasi da zai ƙara maka ƙarfi a cikin zuciyarka kan cewa Al-Qur'ani gaskiya ne, yana daga cikin jinsin abinda Allah ta'ala yake zai bayyana ayoyinsa a gare mu a cikin sassa da kuma a cikin halitta mu, har ya bayyana a gare mu kan cewa Al-Qur'ani gaskiya ne. Yanzu kamar yanda Allah ta'ala yake faɗa a cikin Al-Qur'ani kan cewar wanda Allah yake so ya batar da shi zai sanya kirjinsa ya zamanto yaj'al fadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama, zai sanya kirjinsa ya zamanto a takure yana cikin haraj damuwa, ka'annama yas'adu fi as-sama, kamar ana hawa da shi sama, yanzu mu akwai waye taba hawa sama yaji yanda in mutun ya hawo sama yake jin numfashin sa ya takura now to in ka hawo bishiya zaka jin cewa numfashin ka ya takura ba zaka ji ba amma kaga jirgin sama idan kai jirgin sama abin da yasa baka jin wannan saboda ana sanya iska a ciki a cikin kowanne jirgin sama a cikin cabin din ba kyale kake ce a kasa ba tunda iska ba ta shigowa iska ce wanda suke tafiya da ita wanda ake hurowa ake shakarta a cikin cabin din to idan da kamar a ce babu wannan iskar Allah ta'ala tunda ya ce mana mai hawa sama jirginsa zai takura wannan magana ta fata magana Allah gaskiya ce to yanzu kuma abinda ilimi din ya bayyana kenan cewa yayin da kake tafiya sama iskar da ake shaka ta oxygen raguwa take saboda haka sai ka ji kamar zaka suma kana neman iska kirjinka ya takura kana neman iskar da zaka shiga danta baka rayuwa saboda yayin da kake hawa sama abin da yake faruwa kenan to haka alqur'ani ya faɗa wannan tashbihi ne Allah ta'ala ya kawo wanda ba lalle ya zama to kan cewa waɗanda suke wancan zamanin sun fahimce shi a hakikanin sa ba amma wanda ya karanta physics ya karanta sifar atmosphere ya san yadda take daga ya ga wannan yace a'a to alqur'ani ma ya san atmosphere to alqur'ani bai san atmosphere ba waye ya sani saboda haka to irin wannan na science za mu karbe shi dan ya zama to ne istinasi da abubuwan da ke cikin alqur'ani wanda za su tabbatar mana kan cewa ba zai yiwu ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yaje jiyo labarin wannan ilimin domin ilimin dan adam gabaki ɗaya ba a san wannan sha'anin atmosphere da yadda take ba sai a cikin wannan karnin saboda haka dama kuma hujja kenan ka sani kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika baka kasance kana karanta wani littafi kafin ka fada zaka karanta ka samu wannan bayanin ka zo ka fada wala taqutuhu bi yaminika baka rubuta shi da hannunka idan lartabal mubtilun da kana haka makaryata sai su rinka yin shakka sai su samu dalili na yin shakka sai dama mun gaya muku ba makaranci bane ai ya iya karatu ya ji ya karanto a wani waje ne to amma Allah ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba domin ya bayyana gare mu kan cewa alqur'ani gaskiya ne to waɗannan zamu dauki wannan ta wannan babu irin abubuwa da ilimin kai yake bayyanawa zamu karbe su mu gani abinda zamu istinasi da shi tare da cewar wannan ta babin istinasi ne wato nutsuwar zuciya zai ƙara mana nutsuwa a cikin zukatan mu kamar yadda Allah ta'ala yake ma annabi Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi dan zuciyata ta nutsu wannan babu laifi ka nemi ƙarin yaqini akan yaqininka duk da ba ma shakka a cikin alqur'ani amma abin da zai ƙara mana yaqini akan cewar gaskiya ne daga wajen Allah jalla wa ala kuma gaskiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matlub wannan abin nema ne saboda haka wannan shine abin da zamu fahimta a cikin wannan munazara ta annabi Ibrahim da ya duba ya kafa hujja da dalilai na halittar Allah akan ya tabbatar da wato tauhidin Allah jalla wa ala da kuma ya barranta daga shirka kuma ya nuna ma mutanansa kan cewa shirkar da suke akai tsaka ce wannan shine fa'idar wannan munazara kuma sannan zamu zo insha Allah a nan gaba mu ga yanda Allah madaukakin sarki ya kawo kulasar wannan munazara tsakanin annabi Ibrahim da mutanansa akan da kuma natijar da zamu fitar daga haka wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah'a emanet olun.